نص مظبوط كلمة الأمير موسى أتاي في ولا تهموا سالنا إعلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا متعلم يا أخو ممر إياك قال الله سبحانه وتعالى لا يهدم أن بريتي نا الحميس أشرين دبقي غوات رمضان shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 22 ga watan 6 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. A wannan masallaci na galadanci a garin Birnin Kudu a jihar Jigawa, kamar yadda muka ambata jiya cewa insha Allah ta'ala yau ne za mu dakatar da wannan karatu ba dan ya isa ba. To amma dai ayoyi guda biyu da muka ji malam ya karanta insha Allah shine za su zama mawdu'in da za mu tsaya a kansa, sai kuma in Allah biki ya kai mu shekara mai zuwa. Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ga wannan al'umma bayan yayi magana akan abin da ya shafi yakin Badar, ya nusar a kansa, ya magana akan yakin Uhud, sannan ya tsakaita da hanyoyin samun takawa, yadda mutum zai samu takawa. Amran wa nahyan, ya fara da hani, ya yi hani akan cin riba, sannan kuma ya umarni da wasu abubuwa wanda su fofi ne na masu takawa, wanda su muka gama zuwa jiya. إن لم تشيروا الله سبحانه وتعالى نشوى قد خلت من قبلكم سنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن دقزين وانا نتم أم كتدى مغانا سفو فيما ستكوا وانا ممكن مغانا تهزيئ إن شاء الله مكالي لشي. Abinda Allah madauki zai ga mana a wannan ayoyi guda biyu shine bayani akan cewa rarrashi ana yi wa al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rarrashi, a kwantar mana da hankali cewa abubuwa dama da suka shafi yaki to haka suke zuwa juyi, wata rana ku ne da nasara, wata rana kuma a ci nasara a kanku. Ran da aka ci nasara a kanku baya nufin dan kun bar addini ne, Allah baya son ku. A'a, Allah ya jarrabe ku ne dan ku ji ɗanɗanon zafin da ake ji in an faɗi. Kuma dama saboda ita harkar yaƙi, Allah maɗauki ya haɗa mutane ne bayan dogaro ga shi, to kuma da sabubba na duniya, sannan kuma a yi ɗa'a gare shi. Cin nasara yana da alaƙa da jin tsoronsa, shine takawa tare da haƙuri. In an samu waɗannan, to Allah maɗauki zai ba da nasara. In aka samu gajiyawa, to sai Allah ya jarrabi mutane don ya tunatar da ku cewa abin da ya fi komai fa a wurin Allah shine ɗa'a gare shi ɗin. Ko da ranku zai ɓaci akan an ci nasara a kanku, to in wannan abu ya faru, al'umma takan ji damuwa to sai Allah madauki a wannan ayoyin yake mana tasliya tasliya shine a kwantar da hankali a lallashe mu a ce ku ga ba ku ne faro ba irin wannan abun dama haka ake yi a cikin al'ummomi da suka gabata wannan wata ran a taimake su wata rana kuma a ci nasara a kansu to shine suke cewa qad khalat min qablikum sunan sunanun qad khalat min qablikum ma'ana sunnoni sun gabata gabanin ku nan sunanun jam'in sunna ne amma kuma sunna nan ba ana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda muka saba ji ba a qur'ani din da Allah ya idafar sunna gare shi ko kuma ya bai idafa ba ya yanke ya kira abin sunan to abin da yake nufi adatullahi fi ta'amuli ma'a khalqihi tariqatuhu fi ta'amuli ma'a ibadihi hanyar da ya saba mu'amala da bayinsa al'adarsa ne yadda yake mu'amala da halittarsa in an yi kaza zai yi kaza kun yi daidai ku samu daidai kun kuskure a nuna muku kuskurenku zancen kuma meye makomarku a lahira wannan yana komawa daban hukuncinsa daban amma a duniya yadda Allah ya saba mu'amala da mutane shine wannan abin da kuke don haka ba ku ne farau ba in an je yakin Uhud kun fadi kar ku damu wata rana abin zai dawo kuma ku ne za ku ci nasara kamar da kuma abin ya faru a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayansa to abin da kenan da sunan din nan kenan don haka sunan hanyoyi ma'anaki malamai suna cewa as-sunan jam'in sunna shine at-tariqatu fil amal wal akhlaq shine hanya wajen wato aiki da kuma dabi'u to amma in ta Allah sai to shine abin da na ambata dazu hanyar da Allah ya saba mu'amala da mutane in an kafirce ya halaka mutane in an tsaya daidai ya taimaka wa mutane an ji tsoron sa an yi hakuri ya taimaka an yi watsi da dokar sa ba a bi ya azabtar da ku wannan ita ce hanyar sa ya aiko manzo an yadda da shi a zauna lafiya ya aiko manzo an kafirce masa ya halaka mutane wannan abun haka yake a baya a zamanin yanzu kuma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah madaukaki kar ayi wa al'ummar sa irin wannan halakawar shi yasa komai yoni abu Allah madaukaki yake mana hakuri sai dai a samu jarabawa nan da can ba a halaka al'umma gaba ɗaya ba yawa irin halakawar da aka yi wa adawa da samudawa mu Allah madaukaki ya tsare mu a yanzu daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu babu irin ta sai dai gari can ƙasa can a jefa bala'i nan yau waɗannan su shiga tashin hankali amma ba gaba ɗayan al'umma kowa a halaka shi ya zama babu mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah madauki ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dama amma dai wajen cewa a yaki ga yadda sunnarsa take to shine ba ku aka fara ba al'ummomi daban-daban sun gabata kuma ga yadda Allah ya mu'amala da su shi yasa sai yace fasiru fil ardi ku ya ku tafi cikin ƙasa cikin ƙasa nan abinda ake nufi alal ardi ba fi dakhili jawfil ardi ba yawa abinda ake nufi da fi anan ala ku yawo a bayan ƙasa kun ga muka tashi faɗa da Hausa da mai bayan ƙasa muke cewa idan da cewa an yi amfani da fi din zarfi ba ana nufin cikin ƙasa ba amma ko menene dai abinda ake nufi a zagaya cikin halittar Allah duk inda dan adam zai iya zuwa to fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibi ku duba ku ga yadda aqibar da kuma sakamakon masu ƙaryata Allah da ƙaryata manzanninsa ba su yarda da sakon da Allah ya aiko da sakon da manzanninsa suka zo da shi ba ku ga sakamakon da kuma irin ƙubar da Allah ya yi musu a ƙarƙashin wannan malamai sun tattauna akan abin da ya shafi as-sayru fil ard tafiya a bayan ƙasa iri uku ce suka ce mutum ya tafiya akwai tafiya ta aikata wani abu na haram za ka je za a yi wani abu marar kyau ka je wannan tafiya ce ta haram akwai tafiya da ta halal ce wani abu ne mashru'i za ka je zumunci za ka gaida iyaye za ka gaida wata gogo wani kawunka wani babbanka ɗan uwanka ƙaninka wa a je a sadar da zumunci tafiya ta da'awa tafiya ta ilmantarwa tafiya ta taimakon jama'a a wata harka ko ta duniya ko ta lahira ba lalle sai ta addini ba ko da taimakon mutane za a je akan abin da ya shafi rayuwar duniya duk wannan yana daga cikin tafiya ta halal to nau'i na uku ita ce tafiyar da mutum zai yi wanda Bahaushe yake cewa tafiyar bude ido me hukuncin ta har kawai mutum ya ce za shi dan abin nan shakatawa excursion tourism da makamantan waɗannan abubuwa malamai suka ce ita wannan halacci ko haramci yana da alaka ne da abin da za a je a yi asalinta ta halatta amma abin da ke nuna ya halatta ka tafi shine in halal za ka je bai halatta ka tafi ba in haram za ka je an bunci abu yau to mutum ya je ya zagaya nan abin da Allah ke gaya mana fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin shin za a iya kafa hujja da wannan fasirun fil ardin mutlaqan kace nan yana nufin ya halatta kawai kai tafiya ko wace tunda nan an sa mata kaidi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku zagaya ku ga sakamakon da kuma irin uqubar da aka yi wannan suka karyata ina za ka samu irin waɗannan akwai abubuwan tarihi da aka aje a wasu wurare Allah madauki ya bar su cewa ga inda aka kashe Adawa ga inda aka ce Samudawa ga inda aka yi kaza inda aka samu irin wannan abun an bar shi to ya halatta mutum ya tashi ya tafi dan ya je ya gani ko bai halatta ba zahirin Qur'ani abin da Allah madauki ke cewa aiki ka tashi ka je ka gani ka ga nan wurin nan aka halaka mutum to sai dangane da abin da ya shafi waɗannan wuraren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wata ka'ida al-Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ku zo ga waɗannan mutane illa wa antum bakuna sai face kuna kuka fa in lam takunu bakunu fala ta'tuhu in ba kuka za ku ba kar ku je musu to ya abin yake kenan ma'ana to kukan wannan iri dole kukan zubda hawaye ko ko kukan zuci shi ma ya wadatar ma'ana kukan da zai sa ka wa'azantu in muka lura da abin da Allah ya faɗa a nan ba lalle ko da ba hawaye ba in dai ka kuyi kuka ka wa'azantu a zuciya to shi ma kuka ne amma dai ya zama ka je ne dan ka wa'azantu kaga nan fa aka kashe Adawa kuma ku duba irin hanyar yadda Allah madauki yake bi wajen halaka mutane kamar yadda yake faɗi fa kullun akhadna bi dhanbi ko wanne da zunubin sa muka kama sai lissafa gashi nan wani an masa kaza wani an masa kaza wani an masa kaza ku duba da Adawa daga cikin munasabar da malamai suke faɗi Adawa da me aka kashe su da iska iska ce Allah ya kado dalilin me ne dalilin malamai suna cewa menene munasabar da aka kashe su da iska saboda su ne suke cewa man ashaddu minna quwwa wane ne fi mu karfi to Allah in yana so ya maganin mutum sai ya maganin sa ta abin da yi da suka ce man ashaddu minna quwwa sai Allah ya zo da bi alqafi khalqihi ita ce iska iska kun ga tana da karfi to amma in kana gazance wanda muke shaka ai tafi kowanne abu sauki in kai haka zaka ya fito iska ka shake ta ta shiga hancinka cikin sauki tafi komai taushi babu wanda zai iya kama iska ya matsa ba dan ba ganin ta muke bane da ganin ta kake zaka tattara ta kai haka kafi karfin ta to sai Allah ya dauko wannan halittar da yake ita ce alqafu tafi komai lutufi da taushi da yake halaka waɗanda suke cewa man ashaddu minna quwwa fir'auna da yake cewa wannan abin nan yake maganar misra cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yana cewa mulkin nasa ne sai Allah madauki ya dauke shi ya halaka shi da wannan ruwan da yake cewa a karkashin sa yake lamarin Allah ake yi ta inda kai masa girman kai to ta wannan kofar zai halaka mutum shi yasa kar mutum yi wa Allah girman kar a girman kai kada kuma ya kafirce da awin Allah Allah madauki tsire to sai Allah madauki ce hadha bayanu linnasi wannan bayani ne ga mutane malamai suna tattauna shin wannan bayanin me ake nufi hadha isharan yana ko tana koma zuwa ga wannan wa'azin da ya gabata ko ko ana nufin umumin qur'ani ko ne zai iya dauka amma idan ka lura da ƙarin abin da ya zo daga baya wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin wa mau'izatun ko yawma lil muttaqin sai kaga a dauke shi kan qur'ani gaba daya yafi bayyana kuma haka bane to alqur'ani ya kunshi shiriya ya kunshi wa'azi
lalle wadannan duk da kuma dai shi su ma wadannan abin da aka faɗa bayan akwai shiriyar kuma akwai wa'azi to kowanne zai dauka to mu je mu karanta abin da mallan sa'idi ya ambata tunda mun ce yau zamu tsaya mu ga ko zamu iya gama karanta iya abin da ya ambata akan wadannan ayoyi sai mu tsaya kansu ba tare da dogon bayani ba insha Allah yace wa hadhihi al-ayatu al-karimat wadannan ayoyi manya masu daraja masu karimci wa ma ba'daha fi qissati uhud da kuma ayoyin da zasu zo dangane da yakin uhud har can gaba dan za a sake dawowa kan yakin uhud a abinda zamu zo muji a ayoyin gaba a cikin su yu'azzi ta'ala ibadahu al-mu'minin wa yusallihim Allah yana ta'aziyya ne ga bayin sa mu'minai kuma yana rarrashin su shine tasliya yana musu rarrashi ku kwantar da hankalinku kada ku damu ba ku ne farau ba kasan duk bala'i a duniya in yazo maka in kai kadai ne hankalinka ya fita shi amma kana cikin damuwa sai kaga wani ma ya samu irin wannan abun ya same shi sai ga can ma wani sai ga can ma wani har a zuci sai ka rika samun wani kwanci wata kwanciyar hankali ko ba kaman zaka ji wata nutsuwa cewa a sai dai ba kai kadai bane to Allah ba kuke yana wannan dangane da wannan al'umma yana nuna mana cewa ba ku kadai bane a ce an je yaki an fadi an je yaki ba a ci nasara ba kuduma ku gani ko a annabawan man a tsarin annabawa akwai wanda yazo ba wanda ya yarda da shi ma gaba daya yayi wa'azin sa ya kare ba wanda ya imani shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana abin da za a nuno al'ummi za a yi masa ardin al'ummi lin tashin alqiyama wani mutanen da suka yi imani da shi mutum daya ko biyu wani mutanen ba su kai goma ba dan Allah ka duba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aktsarun nasi taba'a shi fi kowa yawan al'umma kai yanzu in kana wa'azi kai wata daya biyu uku a wani wuri ba wanda ya saurare ka sai ka rika nema ka tsine wa garin albarka kace ba albarka ce la Allah kace ko kuma ka ga ko kai ne baka iya ba annabi nugo yayi shekara 950 shekara 1000 babu shekara 50 wa'azi wannan nan wa'azin ne ba faɗi zancin shekarun sa na haihuwa da mai da shi annabi ba shekara 900 kana wa'azi ka je nan ka roƙe su ka je nan ka lallame su duk suka yi har ne addu'a ka halaka su duba ku wannan don haka yana buƙatar mutum ya haƙuri to shine dai nan yake faɗa mana yu'azzi ta'ala ibadahul mu'minin wa yusallihim wa yuqbiluhum kuma yana basu labari annahu madha qablahum ajyalu akwai generations shine ajyal jami'in jil al'umma yawa da suka gabata gabanin su wa ummun kathira da al'ummi da yawa umtuhinu an jarrabe su wa butuliyal mu'minuna minhum mu'minai daga cikin su an jarrabe su bi qitalil kafirin cewa an ce su fito su yaki kafirai yaki jarrabawa ce kuna zaman lafiya sai Allah ya ce ku tashi ku je ku yaki wasu dan a gwada za ku yi hakuri ne ko ba za ku yi ku duba bani Isra'il da Allah mulki bayan ya tsirar da su sai ce in sun fita daga wannan ruwa da aka tsirar da su to su je Palestine su yaki mutanen wurin su zauna a kasar suka ki suka ce annabi Musa ya je da shi da ubangijin sa ne jarraba su da maza ba magana ce ta cewa ai an fi ni karfi ba zan iya komai ba ka'idar an baka tana baya wa in tasbiru wa tattaku la yadurukum kaydukum shay'a shikenan zan jan makami kai tattali kama ka tinkari ko mutun nawa ne Allah madauki sai tai baka maka to amma in ka ji tsoro ka ki baka ci wannan jarraba ba ka fadi tun baka fara ta dan haka mutum ya fahimci cewa jarrabar mu'minai su yi wani abu to dan a ga wato kokarin su ne kuma a ce mu kama su da yadda za su samu lada falam ya zalu fi mudawalatin wa mujawala ba su gushe ba suna kai kawo ana dabdala yau a ci nasara a kansu wa gobe su ci nasara shi ne mudawala abin ya je nan ya dawo nan yau mujawala shi ma daga jaula yau tafiya a je a dawo hatta ja'ala Allah al-aqibata lil-muttaqin har a karshe dai Allah ya sanya kyakkyawan sakamako ga masu tsoron Allah wan nasra cin nasara li ibadihi al-mu'minin ga bayin sa mu'mini wa akhiru al-amri karshen lamari kuma hasalat ad-dawlatu 'ala al-mukaththibin sai kuma linjaye ya fado akan makaryata masu karyatawa ma'ana akaci nasara akan su al ma'ana uqubar qarin aqibar karshe ta mu'minai ce za su ci nasara akan wa akan kafirai masu ƙaryata Allah madauki da ƙaryata manzannin sa wa khadalahumullahu Allah madauki yake taimakon su ya bar su ba mu taimako bi nasari rasulihi ta hanyar yake taimaki manzannin sa wa atba'ihim da kuma mabiyan su to Allah yace fasiru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa bi abdanikum wa qulubikum da jikinku ku shiga mota ku tafi ko hawo jirgi na ruwa ko na sama ku je ku zagaya ku gani wa qulubikum da zukatanku ku karanta alqur'ani ku ga sakamakon ku ji labarin ku yi tunani akan me aka yi musu haka ko baka yi tafiya da jiki ba Allah tafiya da zuci shine abin da ke nufi anan fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin ku duba ku ga yaya aqibar menene makomar waɗanda suka ƙaryata Allah da manzannin sa fa innakum dominkum la tajidunhum illa mu'adzabina bada ku same su ba sai face waɗanda aka yi wa azaba ne su bi anwa'il uqubati nau'i daban-daban na uqubobi ad-dunyawiyya na duniya qad khawat diyaruhum yanzu dai ga gidajen su ba kowa ciki diyaruhum kamo suna nan yanzu cikin area Saudi Arabia har an na taɓa babu labari ko mutum ya je zai gani gidajen suna nan ba kowa shine khawat diyaru in mutum ya je suna nan kuma ga tsarin su kamar da manyan mutane ne cika za su tsaga su keta su sassaka dutse su yi daki a ciki kato kamar saman ya fi tsawon masallacin nan kofar shiga dakin mutum daya to za ka ga suna nan har yanzu to yanzu amma ba kowa ya zama tarihi wa tabayyana li kulli ahadin khasaruhu khasara su ta bayyana ga kowa wa dhahaba izzuhum wa mulkuhum izzan nan tasu da buwayan nan da mulkin nan nasu ina yake yanzu babu yanzu ina labarin fir'auna sai abinda Allah madauki falyawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan to Usman bin Affan ya tattauna akan jikin nan da ake nuna wa ana ta yada mutane yankin shine ko ko dai wani fir'aunin ne ko ko dai wani misali ne ma na jikin da tunda dama bincike ya tabbatar da akwai hanyoyi da tsofin Misrawa suke da shi na iya ajigawa za ta dade to akwai mutane sun je Misr yanzu ana nuna musu wani mutum ana cewa shine fir'aunin in shine didde wannan gaskatawa ne ga wannan ayat amma ba shi din bane dai to waɗanda suka rayu a bayan can a zamanin sa sun ganci bayan ya mutu don haka maganar ayat tana nan yau to waɗannan abubuwan haka har yanzu duk wanda kake ji labarin sa da yayi tashi yayi mulki yayi kasaita yayi jabbairanci yayi ta'adda ya azabtar da mutane yanzu babu shi to wannan alama ce ta cewa ba a dadewa a wannan duniyar kowa iya kwanakin sa zai kuma maganar sa ta kare sai ne shi wazala bazkhuhu darajar su da sharaf din su da daukakar su shine bazkh al-bazkhu shine al-sharaf wal-ulu wal-iftikhar da jin girma da daukaka shine al-bazkh wa fakhruhum da al-fahrin su biya tafi afalaysa fi hadha a'zamu dalil yanzu a wannan ba akwai mafi girman dalili ba wa akbaru shahidin da shaida mafi karfi ala sidqi ma ja'at bihi ar-rusul akan gaskiyar abinda manzanni suka zo da shi in da fir'auna ne da gaskiya da zaina nan kuma haka bane to bayan idan da sauran mutanen da suka kafirce wa manzanni in da su ma su ne da gaskiya da yanzu an ga abun su amma yanzu abinda aka samu labarin su ne gurbin su ne abinda Allah ya faɗa a Qur'ani shine gaske ya turo manzanni sun ƙaryata Allah ya halaka su babu su yanzu kuma ji wannan da abin da ke nufi kenan da haka kai yawo ka gano duk inda ka je ka dawo zaka dawo ka tabbatar da cewa Allah shine gaskiya manzanninsa sun zo da gaskiya kuma daga Allah subhanahu wataala wa hikmatullahi allati yamtahinu biha ibada hikimar Allah da yake jarraba bayansa da ita li yabluwakum dan ya jarrabe su ya gwada su wa yatabayyana sadiquhum min kadhibihi ya zama cewa mai gaskiya a cikin su ya bambanta a iya fayyace shi a iya tantance shi daga makareci wani haza qala ta'ala dan haka Allah madaki sai ce haza bayanu linnasi wannan bayani ne ga mutane ai dalalatun zahiratun alama ce bayyananniya tubayyinu linnasi alhaqqa min albatil da take bayyana wa mutane gaskiya a gane ta ta bambanta daga ƙarya wa ahli as-sa'adati min ahli ash-shaqawati a bambance mutane masu nasara masu farin ciki waɗanda kuma suke ƴan aljanna mutanen kirki a bambance su daga ahli shaqawati mutanen banza waɗanda suke tababbula latattu waɗanda kuma ƙarshen lamarin su za su shiga wuta sai ce wa huwal isharatu ila ma auqa Allahu bil mukaththibin wannan isharar ana ishara ne zuwa ga abinda Allah madauki ya aukar akan masu ƙaryata wato manzanni nan malam yana tafiya zuwa ga ra'ayin cewa haza dinnan tana isharar zuwa ga waɗannan ayoyin da aka ambata amma ya faɗa a gaba sai shi wahudan wa mau'izatul lil muttaqin wa mau'izatul lil muttaqin kuma sannan wannan shiriya ce kuma wa'azi ne lil muttaqin ga masu tsoron Allah لأنهم هم المنتفعون بالآيات دميكو سو ما سوء وران ألا إنه سوني ودن دسكي أمبانوا دا ودن الآيوين يزد يد أكي فضل الله باري القرآن وكاو هنك لنكم دي يد أكي فضل الله باري القرآن وانين يمي فائدان تاني الله باري ما سوء وران ألا سوني داس كران تا كراتون فهمتا sune kuma za su yi aiki da abin da ake ci kuma sune ba su da tantama ba su da kokonto akan dukkan abin da aka faɗa cikin alqur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani waye yadda da shi mu'mini muttaqi yau don haka in aka ce akwai hudan akwai mau'iza to ga su masu tsoron Allah ne li'annahum humul muntafi'una bil ayati fatahdihim ila sabilir rashad tana shirye da su zuwa ga hanya ta shiryewa Usman ne suna cewa tunda Allah ya ce waye hadha bayanul linnasi wannan bayani ne ga mutane to tunda ya ce linnasi bai takaita shi ga lil mu'minina ba to ya shafi kowa shi yasa me da abin zuwa ga qur'ani yafi nuna cewa qur'ani bayani ne akwai umumi a cikin sa min haythut tabyin wa min haythul mubayyin lahu shi wajen bayanin sa yayi bayani sosai alqur'ani sannan kuma waɗanda ake bayyanawa shine mutane baki daya shi ma akwai umumi don haka jinsin mutane baki daya kenan ashe alqur'ani shiriya ne hatta ga kafirai ma'ana hanya ce da in an yi bayanin sa ga waɗanda ma ba musulmi ba za su karba su yi imani Allah ya kuma bincike wannan mutum sannan kuma sai yake cewa ina ne sai sai wata'ibuhu ayoyi ne da za su yi musu wa'azi wa tuzziruhum kuma su musu su tsoratar da su su yi musu gargaɗi an tariqil ghayy daga hanya wadda take ta karkata wa amma baqin nasi amma sauran mutane fa hiya bayanul lahum to bayani ne gare su taqumu bihi al-imul hujjatu domin mutum idan ya ji qur'ani ko ne ya imani da shi ko ya kafirce in ya imani da shi to ya zama masa sababin shari'a in bai imani da shi ba ya zama mai hujja a gare shi shine abin da malam sa'idi ke faɗi yawa taqulu bihi alaihimul hujjatu min Allah ya zama hujja ce daga Allah ta tsayu ta tabbata a kansu a li ya'lika man halaka an bayyana domin wanda duk ya halaka to ya halaka ya wato ya zama ya lalace ya tabe ya bata bisa hujja kada ya zama cewa zalintar sa aka yi an masa da'awar kafiri ne alhali shi bai kafirta ba shi yasa malami suke tattaunawa akan abin da ya shafi isar da hujja menene ke isa a kafa hujja ga mutum shin mujarradin karanta alqur'ani ya isa a ce an tsere mutum hujja ko kullu budda min fahimil hujjati wannan mabhasi ne mai muhimmanci khususan a babin takfiri a babin takfiri akwai khutura a wannan babin malamai suna faɗin akwai buƙatar a tsero mutum hujja in maganar takfiri ne in kuma maganar bada labari ne cewa gafa manzo Allah ya aiko shi to ko qur'ani a karanta mutum ya ishe shi cewa ya ji labarin manzon nan ya bincika amma in za a yi magana cewa na kafiri ne to ba a wadatuwa akan cewa yana zaune a unguwar an karanta wasu ayoyi ya taɓa jin cewa abu kaza ba kyau kar a dora kar a irin wannan abu yau dole ne ya zama cewa iqamatul hujja ne kuma akwai fahmul hujja dan kada ya zama cewa ana kafirta mutane babu dalili Allah ya amfanci wannan kuma yana da mabhasin sa yana nan da ban malamai su yi magana akai to sai ce wa yahtamilu an al isharatu fi qawlihi zai yi kuma abinda ake nufi da isharar da take cikin fadin Allah madaki hadha bayanul linnasi ya zama lil qur'anil azim qur'ani ake nufi ba waɗannan ayoyin wa'azi din akan wannan abin da shafi yakin Uhud ba sai ce wa dhikril hakim da kuma ambato wato mai hikima shine maganar Allah wato alqur'ani wa annahu bayanu lin-nasi umuman cewa shi bayani ne ga mutane baki ɗayan su wa hudan shiriya ne kuma a cikin sa wa mau'izatun kuma wa'azi ne lilmuttaqin khususan ta bangaren bayani ya shafi kowa ta bangaren shiriya da wa'azi shi kuma me yake banci muttaqi wannan fasara kuma mai kyau ce kware da gaske sai ce wakilal ma'anayni haqqu mallan sa'idi yace dukkan ma'anonin guda biyu in kace hadha bayanun isharatu ila al-ayati allati taqaddama al-kalamu anha in kace ana magana ne akan ayoyin da suke shafi yayin Uhud da aka gama magana akan su kuma cewa ayi yawo a bayan kasa a ga yadda aka yadda aqibar wadanda suka karyata sakon Allah suke in an ce wannan ita ce ma'anar hadha din daidai ne in kuma aka ce hadha isharatu ila al-qur'ani wama tadammanahu min ayatin tata'allaqu bil huda in shi ake nufi cewa qur'ani ake nufi to shi ma wannan gaskiya ne da haka kowace ma'ana daidai ce kamar da malamin ambata kuma sauran malamai dai suka ambata to kamar da muka ambata dole nan zamu saurara da wannan ayoyi insha Allah ta'ala Allah mai kiyaye kai mu shekara mai zuwa sai mu tashi akan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin as'alullaha ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minal mu'minina almuttaqina as-salihin almuqtadina bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Allah mai dauke ce muke to kamar da dai duk shekara aka saba mun samu to minti 30 alhamdulillah ban cika san a ce rufe tafsiri yana zama wani biki-biki ko a ce a gayyato za a yi jawabai da sauransu amma mutane sun riga sun saba haka da shi kuma alhamdulillah akan yi jawabai irin yadda aka yi jawabai lokacin da za a fara manyan malamai suna yi nasu mu kuma yan ƙanana mukan yi magana da yan uwanmu ɗaliban ilimi da muke tare da su babbar wasiyar da za ka bai wa mutum bayan ya saurari darussa na waɗannan za mu ce wata guda kwana 27 kenan ce ko in da mun fara ran 1 ga wata to babbar wasiyya ita ce mai wajunan wasiyya da tsoron Allah yawa kamar yadda muka yi magana a farkon nan da aka fara wannan kiran dai shine za a saki maimaita shi cewa karatun tafsiri a watan Ramadan hakika al'ada ce da kasar Hausa ta saba da ita kuma ba sabon abu bane mun lura umumin nassoshin shari'a na mai da hankali akan alqur'ani da karanta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril yana zuwa masa a Ramadan su yi mudarasa alqur'ani magabata sukan aje komai da suke yi malaman hadisi su koma karantar da alqur'ani to a zauna waɗanda ba larabawa ba maimakon su ta karanta nassinsa sun wasu su haddace wasu kawai su wa'azantu to wanda ba larabawa ba a fassara musu shi zuwa yaran su duk yana cikin wannan umumin abin da salaf suka rika aikatawa don haka babban abin da zamu dauka a ciki ba wai kawai a zo a taru kwana 27 din a tashi ba kowa ya yi wa kansa hisabi wannan abin da na saurara wannan tasiri ya mun a zuciyata daga nan da aka fara karatu wannan hali nake kai kuma me na samu kaina a kansa yanzu shin na samu canji akwai wani abu da da yake damuna na shubuha na kokonto akan wannan addini na samu warakarsa akwai wani kaikayi da nisa daga Ubangiji da da nake cikin sa kafin Ramadan halartar waɗannan darussa ko kuma wanda nake ji a radio na sauran malamai yayin mun tafiri na rage wannan abun na ƙara samun kusanci zuwa ga Ubangiji ko ban samu ba na gyara halina na zama mutum mai gaskiya wajen mu'amala na zama mutum mai riƙon amana na zama mutum mai tausayin al'umma na zama mutum mai kula da iyalinsa na zama mutum mai tarbiyyar ƴaƴansa ko ko ina nan yadda nake na zo na ji karatu wurin kabbara ne kabbara an gama na tashi na koma gida ni wannan ba sakon da nake so in isar a koyaushe in ana zance na budewa ko rufe tafsiri irin wannan magana kowa ya bincika ya ga me Qur'anin nan ya sa a zuciyarsa na tasiri bayan ya saurare shi. An faɗa maka shi da Hausa, an baka misalai, an gwada maka abin da kake ciki na rayuwarka. Eh, wani abin ya billika, wani abin ya baka sha'awa, wani abin ya baka haushi, duk dai magana ce. Amma alhamdulillah wata ka samu fa'idarta. To babban abin da muke fata shine Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke fadi, musamman ni da nake fadar na fi kusurutun ya zama cewa aiki na ya fi naku kama da abin da muke koyarwa. In aka samu haka, an samu nasara gare ni da kuma dukan ku insha Allah ta'ala, kamar yadda nake sa rai insha Allah ta'ala kowa yana da kudayin yaga cewa ya tsaya akan hanya madaidaiciya kuma ya tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa ahli sunna, kuna da aiki, aiki babba shine mai da hankali akan tausayin wannan al'ummar da kokarin ciro ta daga cikin duhun jahilci a dawo da ita kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman a ƙauyuka. Ƙauyuka ba su san me ake yi ba a harkar addini, ƙauyuka da yawa labarinsa suke ji. Mun zo mun tattaro a birane, muna taiwa juna raddi, muna ta faɗa tsakaninmu da juna. A ƙauyuka kuma ana abubuwan da hawaye zai zuba, in ka gani ko idan ka ji labarin abin da ke gudana. Akwai buƙatar mu tashi tsaye, mu koma mu ci gaba da ilmantar da al'umma. Ladan da za mu samu ba sai mun wazi akan wannan da daiwa, dalibai ilimi kowa ya san ladan da ke cikin mutum ya zama yana ilmantarwa yana wa'azi. Da haka ina jan hankali mu mai da hankalinmu wajen farko aiki da abin da muke ilmantarwa, aiki da abin da muke kiran mutane zuwa gare shi, a ga sunna a bakinmu, a ji ta a bakinmu, muna faɗa daidai ba ƙarya ba faɗin abin da ba daidai ba, a ga kuma sunna a aikace wajen mu'amalar da za a yi da mu. Ai mu'amala da mu ta kasuwanci a ga gaskiya, ai mu'amala da mu ta yau da kullum zama da makota wanda ba mu ba su koyi halin kirki a gunmu, kai wanda ba musulmi ba ya fahimci cewa ashe musuluncin nan abin sha'awa ne saboda mu'amalar da zai da mu. Ba kawai maganar mu zo mu ce wani ba daidai yake ba, wani aqidarsa ba daidai ba ce, wannan wajibinmu ne mu faɗi wannan saboda wajibi ne na shari'a a bayyana abin da yake daidai, abin da ke kuskure shi ma a faɗakar a kansa. Amma ba dan kawai mu burge mutane mun san wani ba a daidai ba, ko kuma a ga mu ne kawai muke kan hanya dan burge mutane, duk wannan ba shi ba. Duk yadda kake faɗin abu in ba kai aiki da shi ba, to da kai da wanda bai ma yarda da shi ba sai ku koma tare. Da haka mu yi ƙoƙari ya zama cewa aiki da sunnan nan shine babban sakonmu. Ƙasarmu tana buƙatar addu'a da gari mu a irin halin da muke ciki. Sama da komai shugaban wannan ƙasa tamu yana cikin halin rashin lafiya, kamar da kullum muke faɗi, ba magana ce ta siyasa ba, magana ce ta yadda da tsari da shugabanci. Kowa ya sa a zuciyarsa daga cikin abin da zai taimaka wa wannan ƙasa da shi na ta zauna lafiya shine addu'ar da zai yi Allah baiwa wannan bawan Allah lafiya. Allah kuma ya ba shi lafiya, Allah ya dawo da shi wannan ƙasa ya ci gaba da aikin da ya saba yi na taimakon al'umma. Sannan kuma a wasu abubuwa daban da suka shafi zamantakewar ƙasa, muna buƙatar har yanzu mu mai da hankali wajen dukkan abin da zai haɗa kan al'umma. Yawa yanzu muna cikin wani zamani ne na yaɗa maganganu, komai za ka karanta shi kullum. In dai za ka bi abin da ke waya ɗin nan, ka shiga intanet ga hanyoyin labarai nan, yau an turo ma kaza, an turo ma kaza, kai ta karanta da ƙarya da gaskiya. Wani kana da hanyar tantancewa, wani ba ka da hanyar tantancewa, kuma kowa ya ba wa kansa damar faɗin abin da ya ga dama a ciki. Wani ya zagi wannan wani, saboda lokacin da kake rubutu a kwamfutar ka ko a wayar ka, a ɗakin ka kake a kan gadonka cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali, babu kowa da ya tsaya da wani makami a kanka ballantana ya ga me kake rubutawa. Amma Ubangijinka ya san me kake rubutawa, kuma a lokacin da kake rubutawa ba ka tsammanin me za a fahimta kowane hali za ka sa a zuciyar mutane in sun karanta abin da kake rubutawa. Kawai ka je ƙwanƙwanƙwanƙwan ka rubuta ka ce enta, daga ka sa enta ɗin abin nan ya tafi, shi kenan kuma shi mallake ka, baka mallake shi ba. Duk abin da zai faru tashin hankalin ka yada to sai tashin hankalin ya faru sannan baka ji labari sai a ga cewa kai ne sababi don haka mu yi kokari mu kiyaye a wannan zamanin kar ka jefa kanka cikin abin da zai zama sababi ne na tashin hankali yada komai dan an turo mu abu kai ma ka tura mu zama cewa muna da hankali ba haka komai ake yin su ba wani abu ka tura shi zai tada hankali kasan nan tamu tana bukatar nutsuwa a halin ki ciki yanzu akwai abubuwa da dama da ake kintsawa a ƙasa na aga cewa ƙasar nan ta shiga cikin tashin hankali da damuwa babban mai cin riba shine wanda baya son kar ai tsammanin za a samu tashin hankali a ce riba za a samu a ciki babu baka san inda abin zai kare kai ba wani shiri ne da kai ba ba wani abu na kintsi to ballantana a ce ka kintsa kuma sannan alaƙar ka da Allah ba wani ƙarfi ne da ita ba da kai da wanda ba musulmin ba akwai wasu abubuwa da duk tare kuke yi na abin da ba daidai ba zaka ka sa ran cewa haka kawai za a yi rikici Allah zai taimake ka saboda kai kai ne wane lamarin ba haka bane ayi tunani a koma zuwa ga Allah sannan kuma ayi abin da Allah yake so kowa daga na sama har zuwa na ƙasa manya su dauki nauyin girman su cewa Allah madauki ya ba su amanar al'umma su yi abin da Allah madauki ya nema a wurin su na ƙasa su ma su yi abin da Allah ya dora musu na da'a da sha'awar a zauna lafiya babu buƙatar mutum ya fice a wani abu don ya daga hankalin mutane da tada hankali Allah madauki ya tsare mu don haka mu yi ta addu'a waɗanda suke kira ko a raba ƙasa ko a menene waɗannan zantuttuka akwai wasu zantuttukan ana faɗa su don siyasa ne kar kai musu fahimta ta zahiri a ce shikenan za a zo a farma wasu al'umma a yi kashe-kashe wannan kare taso yau akwai wanda suke ɗana wannan tarukan suna so a shiga cikinsa kar mu ba su dama in aka ba su dama ba a san inda abu zai tsaya ba yau amma kuma a irin dai hakan muna kira ga manya na farko su su haɗa kansu sannan kuma su riƙa magana a riƙa jin ina ya kamata al'umma ta dosa a ji daga bakinsu in aka bar samari kowa ya faɗi abin da ya ga dama ya kira wani kungiya ce mun ce za a yi kaza wani kungiya ce mun ce za a yi kaza manyan kuma shikenan a saurara a shiru to ba san kuma me waye zai determine makomar al'umma ya kamata a ce manyan su natsu sosai a yi abin da ya kamata cikin dattako cikin yin kuma ɗaukar mataki da zai zama tare da al'umma su suke Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta to abin da ya shafi maganganu muna da rahoto kamar da muka saba na kwamitin marayu insha Allah kamar da muka saba duk shekara muna ba shugaban su ya zo ya jawabi insha Allah za mu kira shi ya zo ya dan yi jawabi kafin kuma mu dora abin da za mu dora bayan sa insha Allah ta'ala da Allah ya gaggauta minti biyar yau mun san ya iya takaita bayani kuma mutum ne kuma mai fasaha alhamdulillah abinda za a faɗe shi a minti goma zai iya gaya maka shi a minti ɗaya kuma kowa zai gaya ta can zai fi ko saboda kusan shi da wayar ba
Saboda samu riba, saboda wani abu kara, da ya gudunmu da muke ibara, ya kamata a sami haɗa da zai ɗuri, shi sa ga cewa ya kamata a ciki har ka gaba a isa kudin shiga shi ne muka samu ba a kan abu a mun samu cewa kun mai da 2,736 kun yi ke kun mutanen da suka bada kuma wannan ya kama da kuma da ban da bi da mafi kanta da kuma da ban da 2,300 a sai kaso da biyu mun samu cewa kun donation ce na kona kayan yayi da ba na kimanin ya 10,700 sannan kaso da uku mun samu riba da muka yi guda da haka kuma ta naira 9,900 mun sa a haka kuma 45,000 kuma abinda muka samu a nauyi ce da ake ce a cikin yadda muka yi 34,900 tun muka kai ne za a samu riba 9,900 total abinda muka samu a wannan shekara ya kama naira 9,900 abubuwan da muke gane kuɗi a mun yi ƙoƙari mun ga cewa mun sai kayan abinci an raba wa marayu ko kuma iyalan da aka mutu aka bari wanda suke hannu a mun sai kayan abinci da ya kama da shinkafa ta naira 249 masara ta naira 281 a mace abinci na naira 204 kuma an haka aka yi wa yaran da aka mutu aka bari a aiki sauya a zuwa yau din nan na naira 251,800 duka ne a ƙasar ya kama 6,786 a waɗanda suka moru na tsari sun haɗa da mun yi ƙoƙari wani abu da muka gani ba da abin da ya kama da shinkafa da masara da wucin abinci mun ce mata yare 200 daga cikin sama da 180 da muke da su saboda an samu hawa-hawa farashi kuma an samu ƙaruwar waɗanda aka mutu aka gani da haka mun yi amfani da ƙyaƙan abin da ke hannu mun sa wanda suka fi kowa cancanta suka fi kowa yana da sata a kuma an fi karawa a kayan sauya karuwar kuma zuwa karuwar da shiga masallacin nan guda ɗari daga cikin sama da 820 da wannan yake yaya da 180 da wani abu kuma kun muka karɓa sanari da abin da yake akwai tun daga karɓar wannan farashi har zuwa yanzu za mu ga cewa an kama shi da 2,400 a shekarar da aka yi da 14 shekara uku da suka wuce a shekarar mun samu 1,900 kuma sai shekara mai binta 2,015 mun samu 320,000 shekara mai binta 2,016 mun samu 630,000 shekara 2,017 wanda ke ci mun samu 900,000 da uku da 400,000 da muka yi tsarin da abin da ke da na trend din da yake tafiya za mu ga cewa kamar shi ne ka ga abin da ke cewa arithmetic progression wanda ne misali suke so dan 300,600,900 za mu ga cewa kullum abin muna kara samu a kaiwa a kan wannan da suka kasa kan cikin kimanin da kuma to wannan gaskiya babban ci gaba da kuma alamu da zai nuna abin da ba ta iya kuma ta kasa na ba da kuma sai matsaloli a kuma matsaloli shi ne yawanci muka samu delay na yadda ake biya waɗannan kuɗaɗe kuma yadda muka ƙara muka raba kayan abincin da a farkon adadi saboda shi ne watan da ake yin karara kuma sannan shi ne watan da mutane suke buƙatar matsananci har ɗari da ba sun kai azuminsu za su ci abinci bai ba tsara ta yi su gaskiya akwai buƙatar don yawanci har kawo a cikin 2,900 da har kawo watan adadi da ya kama ba mu samu kuɗin da ke yi da yake ba su kaga kansa ba za ka da kusan kaso 80 bisa 100 na sai su yi a cikin adadi wannan mu yana ba mu yana sa mu abin da mutum yake ce fara da gate approach ya zama mutum ta kuri abin da yake cikin gaga to zai yi kyau masu ba da wannan gudunmuwa don Allah su dinga bayan so da muna da kusan wata 10,000 bayan azumi da Allah ina kira ga kuma a san
da
haka take ta sai da shi da Allah saka wata da alkhairi ina saka wa mallam da alkhairi ana saka wa da tarihi da har an sai so da su ne su fito ko gode ce wannan abubuwa akwai ɗan uwa na wanda nake shugaban sa a cikin wajen 11 da suke gudanar da wannan haka Allah ba yake sa kan su sai Allah ko dan gidi ya tabbatar da kan ka mu aka kai ka tafi cikin sirri din ya assalamu
alaikum salam to Allah ya mu ka sa dakta bismillah ko kalma da an dana a sai kai kawai ne roƙon mu shine yadda aka faɗa mun su ɗin ka ga haka da Allah ka sa saboda mun san ka in ka fara bayan ba zai zo nan ba
wasu ba har kan da kuma na da ila ma ne السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الذي يكره من الشيخ هذا بيان للناس وحوجا وموقف كل المجتمع. أي أنهم ولم بيان للمتعلمين حبيبتي. ومن شاء خليهم ومن شاء خليهم. أمر بيان للناس والذي إيمان هدى في ذلك الشيء. والذي يقدر أمر صواعي. شيوخ لا تكون مسؤوليه ان فكر مقدم باب تجربه يومنا بالعمال وبكم من اجل مكتب يوم الناس سناتي وعمال هم ياكلنا ومن اجل عمال هم ياكلنا ولن اجلني كاو ايه تكرشي sida falka wannan wa'azin mutane da suka gabata ha mun ga wannan kokarin Allah ko da kaka mu tsaya mu mutu da kokarinci wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi da mu wannan kiyayen wannan shi ne wallahi ina fahimta ta karkashin makaranta ta jami'a ta Ramadan da ke karanta da Qur'ani na Ubangiji sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wallahi addinin musulunci waye wallahi ga wajira ce sai dai wanda ya gane shi ne da kansa wajira ce addinin musulunci kuma addinin da mun nafi addinin musulunci addinin da yake da kuma addinin musulunci ba addinin da mun nafi ne da yake da dusa alfahar addinin musulunci addinin ne da yake cewa hikimar da ta sai Allah ta'ala da rasulun wa rasulun ku yi aiki aiki ne yasa wallahi muka tare ku ake mana bayani mutane goci ake mana bayani mutane jama'a al'ummar Najeriya da magana da sauran wasu kasashe banda da kotun Niger suke kallon cikin wannan sakamakon ni da abin da yake yi ne ta al'ummar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar mu guje mu ci ba yosa saboda hinnoyin sadar da sabon na addinin musulunci ka so duk a gare mu mutum ba shi da jari da zai ci ne a kan da ya da haka wannan kafofin na da lafiya don abin da yake cewa a social media wallahi mu ji tsoron Allah a cikin amfani da su wallahi mu ji tsoron Allah in ba hukuma ta yi ta ce sakaka ba wani abu ba za ka ko to in hukumar ta zo ta yi wani maka ce ba za ka yi ba hukumar nan rosar da kai take mugu taron musulunci mu yi kokari da mu da waɗanda Allah ya ba su jagorancin mu mu taimaka wa juna su ci umarni da abu mai kyau mu kuma bi su a kan abu mai kyau domin su addu'a ta alheri mu gudu tare mu tsira tare mu shiga cikin aljanna iznillahi tare a cikin wannan musulunci ta sa amma addinin musulunci ya zo a wani ba mu gina da addinin musulunci ba da abin da mun ci gaba yana koyi da mu mu karfa domin waɗannan iyayen mu malamai suna nuna mana wajen tafsirin da yunguna da suke shiga ka ji wani lokaci sun shiga sayis wani lokaci sun shiga injiniya wani lokaci sun shiga harkoki gashi daban-daban na gano addinin musulunci wa ne amma al'ummar ta arewacin Najeriya in ka kalle shi da wani bangaren amma wannan malam kai na addinin musulunci ne ci gaba ta ki a ce har yanzu akwai yara da suke yawo suke dan tsanzo dan shekara 5 dan shekara 6 a jawo su a koyar da su a ba su ilimin Qur'ani a gida a ba su ilimi na zamani a gida kar wasu su kawo mana ya kamata mu gano wannan yaran mu suna yawo mata suna tarance tarance kauye da birni ga abinda ake magana na Allah wanda yake yana cewa sai a auje ka sa an yi shi ilimi shi ba ilimi cikar ba ilimi mu ba gwamnati ta kawo tana doka a kai kar dan a tafa ya dauki mata uku an zo ana cewa ka dara ka sa wannan duk abubuwan ya kamata ku duba mu so juna mu dan uwa malaman mu girmama su ta da ilimin su sai cewa ta da taka ta ilimin sai ka mutunta dan uwanka tsari da yake ne Allah zai baka albarka ba ma malamin ka ba mu ko mu ga abin da ba ne ke musar da mu da sauran malami social media ba za ta gamsar da kai ka zama malami ba amma yanzu muna cin haka ne a wani yanayi sannan mu yi taka sauka ilimi ana gaya wa mutane tun lokacin ya fi dawo ko kafin ya fi dawo amma albarkar ilimi ba kowa ake yi ba mun sa ka an kai ina za ka dauki ilimi ina za mu gane ilimin wanda zai kai mu zuwa ga Allah tunda kafofin ya labaran da suna ana fata shi ko ina kowa ya fita san abin da yake so wanda yake da jahili wani ma yanzu ya ce sai mu bukari kaza wani ma yanzu ya ce kaza da sauran maganganu su ina kira a gare ku yi takasar sa ku ne mu ce kuma da ne ulama ku rabbani ku kasance tare da su ba tare da kashi ba ba tare da tsada ba ba tare da malami ne ya kuma su ba domin Allah domin Allah aya ta kace na da bayanin din na su hudu da mu to wa aya bayanin din na su hudu da mu da dan lin mutaqin wassalamu alaikum
ina ga dole ne mu tattara mu hakuri mu tsaya haka akwai sako na karshe ɗan uwa za su lura cewa bana mun samu wata nasara ta sauraron samun kai masu sauraro daga cikin masu sauraro kurame da suke wannan gari nan an gayyato su saboda mun samu ne musu fassara da yaran irin nasu na demonstration alhamdulillah an ci nasara ga shi har takarda suka aiko ba lokacin da zan karanta ta suna nuna murnar su da godiya akan cewa sun zo su na farko ma dai an yadda da su a matsayin mutane an girmama su abu na biyu suka ce sun saƙon da ake faɗa a Ƙur'ani gaskiya sun fahimce shi kuma suna fata irin wannan saƙo ya ci gaba suka yi dai godiya da wasu kalmomi a kan mai karatun ba sai an faɗa ba muna fata Allah maɗaukaki ya saka musu da alheri mu kuma Allah ya ba mu lada abin da muka faɗa musu daidai abin da ke kuskure ne Allah ya sa da mu da su duka gane shi kuskure ne dole mu tsaya nan muna godiya kuma ga al'ummar da da'iman ko abadan suke kokarin daukar nauyin abin da ya shafi wannan karatu da ya tashi da kai shi gidajen rediyo da masu daukar nauyin wannan darussa da ake yi a gidajen rediyo da talabijin ba sai na faɗi sunayen kowa ba amma alhamdulillah an yi kokari su dama san duk lokacin da aka sa ana faɗin wanda ya ɗauki nauyi haka al'umma duk sun sani muna roƙon Allah maɗauki ya saka musu dukkan su alheri Allah ya ƙara musu albarka a dukiyarsu su ma gidajen rediyo duka Allah ya saka musu da alheri da gidajen talabijin ne a majalin ku muna godiya har yanzu ga mai girma gwamnan jihar Jigawa da mai martaba sarkin Dutse da dukkan sarakunan na jihar Jigawa da dukkan kuma manya a wannan al'umma don muna roƙon Allah da ke ƙara ƙarfafa musu gwiwa a kan taimakon al'ummarsu da taimakon addininsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kafin ƙari dai ina ƙara addu'a har yanzu ga masu wannan masallaci da masu wannan gida wanda malam Dr. Rabi'u ya yi magana a madadinsu da kuma dai dukkan al'umma da suke wannan gidan da dukkan wannan unguwa da hakurin da suke da mu Allah maɗauki ya saka musu alheri Allah ya ƙara musu albarka manyansu da suka gabata Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama Allah ka yi haske kabarinsu wanda suke da rai kuma Allah ya ƙara musu imani da lafiya mu kuma Allah ya gafarta mu dukkan mummunan iyayenmu Allah gafarta musu Allah kuma ya sa da mu da su duka ɗan aljanna ne wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk